just fine.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 25 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai.
To jiya Asabar kungiyar ECOWAS ta ɗage takunkumin da aka bawa Nijar a daidai lokacin take neman wani sabon salo na daƙile fashewarsu daga ECOWAS. Majalisar Yaƙi ta Isra'ila ta amince da aika masu shiga tsakani zuwa Qatar don ci gaba da tattaunawa kan shirin tsagaita wuta a Gaza. Daga nan za'a cewa manoman ƙasar Poland sun toshe babbar hanyar shiga Jamus a wata sabuwar zanga-zangar adawa da ƙa'idojin EU da haraji a yau Lahadi.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummomi da ke zaune kan iyakokin Najeriya da Nijar na ci gaba da nuna farin cikinsu kan ɗage wasu takunkumai da kungiyar ECOWAS ta yi a kan Nijar.
Mu wanga takunkumi da an ka yadda muna nan Nijar mun shiga saboda muna jiran wannan rana Allah shi gwada mana ita kuma Allah ya gwada mana ma da rai da lahiyar mu mun ji daɗi. Yanzu abinda muka so Najeriya da Nijar kowa ɗaya uba ɗaya fi.
Daga nan za mu kawo muku sabon shirin ɗanɗa dandalin 'yan jarida da Nasiru Adamel Hikaya zai gabatar, inda shirin ya tattauna wasu muhimman labaru a Najeriya. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Jiya Asabar kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ce ta ɗage takunkumin ta aka ba wa Nijar a daidai lokacin take neman wani sabon salo na daƙile ficewar kasashen uku da ke ƙarƙashin mulkin soja daga ficewa daga kungiyar ta siyasa da tattalin arziki, matakin da ke barazana ga haɗin kan yankin. Shugabannin kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS sun gana domin tunkarar rikicin siyasa a yankin da aka yi juyin mulki a watan Janairu, inda sojojin Nijar da Burkina Faso da Mali suka yanke shawarar ficewa daga kungiyar mai kasashe membobi 15. Bayan tattaunawar sirri, ECOWAS ta ce ta yanke shawarar ɗage takunkumin ta aka ba wa Nijar da suka haɗa da rufe kan iyakokin ƙasar, takunkumi kan babban bankin ƙasar da kadarorin gwamnati, da kuma dakatar da hada-hadar kasuwanci nan take. A cikin wata sanarwa ta fitar ta ce an yi hakan ne saboda wasu dalilai na jin ƙai, amma za a ɗauki matakin a matsayin sassauci yayin da kungiyar ECOWAS ke ƙoƙarin shawo kan ƙasashen uku na mulkin soja su ci gaba da kasancewa cikin ƙawancen da aka kwashe kusan shekaru 50 ana yi. Jiya Asabar Majalisar Yaƙi ta Isra'ila ta amince don aika masu shiga tsakani zuwa Qatar don ci gaba da tattaunawa kan shirin tsagaita wuta da kuma dawo da wasu mutane kusan 130 da aka yi garkuwa da su a Gaza, inji jami'ai da kafafen yaɗa labarai na cikin gida. Wakilan Isra'ila sun koma ne a jiya Asabar daga tattaunawa zaman lafiya a birnin Paris, inda a ranar Juma'a suka gana da masu shiga tsakani a Qatar da Masar da kuma waɗanda suka taimaka wajen haɗa kan tsagaita wuta da aka yi a watan Nuwamba, inda aka sako da dama daga cikin waɗanda ƙungiyar Hamas ta yi garkuwa da su domin neman sakin fursunonin Falastinu. Majalisar Yaƙin ta gana a ranar Asabar don jin cikakken bayani kan tattaunawar, inji mai ba da shawara kan tsaro Tafi Hanibi. Yau Lahadi, rundunar sojin Ukraine ta ce Rasha ta yi asarar dakaru 409,820 a Ukraine a yaƙin da ta kwashe shekaru biyu tana yi kan Ukraine. Babban hafsoshin sojan ƙasar Ukraine ne ya wallafa asarar da Rasha ta yi a wani rahoto a shafin Facebook. Bugu da ƙari, rahoton ya kuma ce ƙasar Rasha ta yi asarar sojojinta 819 a ranar da ta gabata. Rasha dai ba ta ce komai ba. Rundunar sojin saman Ukraine ta sanar a ranar Lahadi cewa dakarunta sun kakkaɓo jiragen saman Rasha marasa matuƙa 16 cikin 18 da suka nufi yankunan Ukraine da dama.
To nan ba da jimawa Sarfilu zai sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar. amma kafin nan bari mu bude taskar rahotanninmu. Yayin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta dage wasu takunkumai da ta kakaba wa jamhuriyar Niger bayan wani taro na musamman da kungiyar ta gudanar a ranar Asabar a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya kan zaman lafiya da siyasa da kuma tsaro a yankin kasashen kungiyar al'ummomi da ke zaune kan iyakokin Najeriya da Niger dai sun nuna farin cikin su kan wannan mataki da ECOWAS ta dauka daga birnin Kwanni ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aika mana.
Biyo bayan sanarwar dage takunkuman da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ko sai ya wuta bada a kammala taronta a headquarter ta dake Abuja birnin tarayyar Najeriya a ranar Asabar da gabata. Yanzu haka ɗaya daga cikin fannonin da mazamna iyakokin Niger Najeriya suka sakawa idanu a shine kasuwanci. Tallakari da yanda abin ya tagayyara a tsawon watanni bakwai da Niger ke cikin takunkumi. Malam Musa Idrisa Kado mai inkiya Oja masani harkokin kasa da kasa ne na cewa wannan abin yayi kyau saboda kowace kasa ba za ta isar makanta ba
saboda duk kasashen duniya hulɗa da su yana da muhimmanci kuma yana da kyau saboda hulɗa da kasashe na makwabta babu ne mai muhimmanci kiyan ya kamata mutane su san da abun da an kai na maraba da wannan abu kuma Allah ubangi yasa shi alheri da kasashen mu da mu da Nigeria duka da wannan kasashe duka makwabta saboda ka gani fannin kasuwanci wannan zarga-zarga da mutane talakawa kowa da wadata wannan yana da kyau saboda in ba haka an kai ba saboda kowa tsakanin mu da mu da su kowa ya wahala
a nasu bangaren ƴaƴan Najeriya da na hadu da su a kan wannan iyakar ta Niger da Najeriya a yau ranar kasuwar kasa da kasa ta Ilela local government da ke tattara jama'ar kasashe da dama na nahiyar Afirka ta yamma sun yabawa cire wannan takunkumin da ECOWAS ta wa Niger
a matsayin dan Najeriya mun ji dadin fitar wannan takunkumi da aka samu ainihin kasa domin ci gaba ainihin ga kowace kasa domin a ci dadin zamantakewa saboda haka yanzu babu wani abin da zamu yi illa muna gode ma Allah madaukakin sarki da Allah ya kawo musu wannan tunani na ainihin bude wannan boda domin mu samu ci gaba tsakanin mu junan mu
ne Ibrahim mai grace kwarai nake local government kuma muna godiya sosai kuma muna matukar jin dadi wallahi muna godiya kuma muna matukar jin dadi irin wanga al'amari da ya samu nawa farin ciki wallahi mun yi murna sosai tunda farko muna cikin hawala'i wallahi a ce ba a ketarowa kuma ba a shiga mu mun shiga hawala'i tunda mu dai nan Niger nan na auren neman abincin mu wallahi cin mu da shan mu nan na Allah ya sa yake kuma nan na muke neman shi kuma Allah gurgudan hali muna samu
a nasu bangaren dan Niger dake wannan iyakar ta kasa da kasa sun godewa wannan matakin na cire takunkumi wa kasar su
mu wanga takunkumi da an da muna nan Niger mun jira saboda muna jiran waggarana Allah shi gwada muna ita kuma Allah ya gwada muna ma da rai da lahiyar mu mun ji dadi yanzu abinda muka so Najeriya da Niger kowa dai uba dai fike saboda mi mu dai tun ba a he mu ba mu iske ta haka yanzu kuma da Allah yayi muna yawancin rai yanzu ga shi ana son a hada su a gama su kuma Allah ba zai yarda ba
zabura mun yi dadi wannan al'amari da yanzu an ka zo karshe na bude foda ta Najeriya alhamdulillah wallahi abu yayi wallahi kuma gwamnatin Najeriya Allah shi ya albarka da shi tsakanin wannan al'amari haka daidaita wallahi yayi mun yi dadi wannan abu wallahi Allah ba zuwa wallahi
shi ma wani dan kasar Benin da ke zanne a jamhuriyar Niger cewa yi
ba mai san Benin ba doko je ya tema
ni dan Benin ne kuma ina nan zaune a jamhuriyar Niger gaskiya mun ji dadi tun lokacin da aka dage waɗannan takunkumman mun ji dadi sosai
sai san sa definitivement live don una vraiment heureux
en Niger dai sun waye gari suna godiya ga Allah tare da karrama shugaban kasar Togo wanda shine yayi tsaye tsayin daka ganin hakan ta tabbata tare da shi hadda tsohon shugaban kasar Najeriya Yakubu Gawan Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gai da Haruna yanzu kuma ga Sarfil ya da mana da karshen labaran duniyar
manoman kasar Poland sun toshe babbar hanyar shiga Jamus a wata sabuwar zanga-zangar adawa da ka'idojin kungiyar EU da haraji a yau Lahadi manoma a fadin Turai sun kwashe makonni suna zanga-zangar nuna rashin amincewa su da abin da suka ce na ka'idojin muhalli da ya wuce kima yin gasa da shigo da wasu kayayyaki masu sauki daga wajen tarayyar Turai da kuma karancin kudin shiga A yau Lahadi ne manoma daga Poland suka tare babban hanyar A2 kusa da Sulvilis a gabashin kan iyaka da Jamus. Kakakin yan sandan yankin Ewa Mufulo ta shaida kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa an kafa shingen ne da karfe 1 na rana. Da farko dai manoman sun yi shirin rufe hanyar na tsawon kwanaki 25 amma sun rage shi bayan tattaunawa da wakilan yankin da ƴan kasuwa da masu safara. A yau Lahadi ne aka buɗe rumfunan zabe a ƙasar Belarus dake ƙarƙashin ikon ƴan majalisar dokoki na ƙananan hukumomi dake shirin tabbatar da mulkin kama kariya na shugaban masu mulkin ƙasar. Duk da kiraye-kirayen da ƴan adawa suka yi na ƙauracewa zaben waɗanda suka yi watsi da zaben a matsayin zabe maras amfani. Shugaba Alexander Lukashenko, wanda ya kwashe shekaru kusan 30 yana mulkin Belarus, ya zargi ƙasashen yamma da yunkurin yin amfani da ƙuri'un wajen gurgunta gwamnatinsa. Da kuma dagula al'ummar kasar mai mutane miliyan 9.5. Yawancin 'yan takara na cikin jam'iyyu hudu da aka yi wa rajista a hukumance. Belarus, jam'iyyar kwamansanci, da jam'iyyar Liberal Democratic Party, da jam'iyyar Labour and Justice. Waɗannan jam'iyyun duk suna goyon bayan manufofin Lukashenko. Kimanin wasu jam'iyyu guda 10 ne aka hana yin rajista a bara. Jagorar ƴan adawa Belarus Svetlana wanda ke gudun hijira a makwabciyarta Lithuania bayan ya kalubalanci Lukashenko a zaben shugaban ƙasa na 2020 ya buƙaci masu kare ƙuri'a da su ƙaurace wa zaben. Daga ƙarshe Donald Trump ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar Republican a jihar South Carolina inda ya doke babbar abokiyar hamayyarsa ta ƙarshe tsohuwar jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley a jiharta. A yanzu Trump ya share duk wata takara tare da samun mafi yawan wakilan Republican wanda ya kara samun nasarorin da ya samu a baya Iowa da New Hampshire da Nevada da tsibirin Virgin Island. Ba makawa za a sake fafata a zaben 2020 da shugaba Joe Biden. Nasarar da tsohon shugaban ya samu a ranar Talata zai kara matsin lamba ga Haley wacce ta kasance gwamnan South Carolina daga 2011 zuwa 2017 ta fice daga takarar fidda gwanin. Amma Haley ta tara maudan kuɗaɗe na yakin neman zaɓe kuma ta sha alwashin ci gaba da kasancewa a gasar duk da yawan tambayoyi game da inda za ta iya lashe duk wata gasa mai zuwa.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya samun matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM haka kuma ko da yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumdumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Malamai barkanmu da dawowa shirin dandamin ƴan jarida na muryar Amurka kan muhimman lamura da suka faru a wannan mako a Najeriya. Za mu tabo batun nan na shugaban majalisar dattawa Godswill Akpabio da yake gwamnati ta bawa gwamnoni naira biliyan 30 wajima da kudaden da suke samu a wata-wata. Sai ko mu tabo maganar nan ta rufe kafar nan ta Binance da gwamnatin Najeriya ke zargi da ta da farashin dala. Sannan wataƙila muna da lokaci sai mu tabo rahoton hukumar zabe da ke nuna dalilan wannan shafi na tattara sakamako na na'ura bai yi aiki ba zaben 2023 da ya gabata. Muna tare da Hayatu Husaini wanda ɗan jarida ne mai zaman kansa Abuja amma yana aiki da jaridar nan ta Neptune. Sai kuma Jamilu Bala Muhammad wanda shi ma ɗan jarida ne mai zaman kansa Abuja. Hayatu, me za ka ce kan wannan ikirari da shugaban majalisar dattawa ya yi kan gwamnoni?
Malam Nasiru, wannan ikirari da shugaban majalisar dattawa Senator Godswill Akpabio ya yi, to a halin gaskiya dai inda babu kancin gaskiya ba zai fito yayin wannan magana ba, amma da yayin wannan bayani sai gwamnatin Oyo Shehi Makinde ya fito ya kalmubalanci shugaban majalisar dattawa da cewa wannan magana da yayi ba haka yake ba, su gwamnoni ba wanda ya ba su wannan kuɗi, saboda yace yanzu ba lokacin siyasa bane, lokaci ne na serious aiki. So saboda haka yace wannan abu ne wanda zai iya kawo rudani a tsakanin jama'a, su fa su wakilai ne na jama'a, suna shugabannin jama'a ne, ba kuma wai sun zo su yi wasa bane, jama'a suka zabe su. Amma duk da haka, tunda dai shi ɗan Najeriya kowa sun dai sashin da shugaban majalisar dattawa ya yi, da shi kuma gwamnan Oyo ya ce a madadinsa na gwamnan Oyo da kuma mataimakin taron gwamnoni na Najeriya yake magana, yace kuma ya tsaya tsayin daka a wannan magana, baya janyawa da baya. To amma ni abin da nake gani shine, in dai zancen cewa ba ba su kudi ba da gaske ne yadda ya fada, da ya kamata wayansu gwamnoni kamar gwamnan Borno, gwamnan Niger, ko kuma gwamnan Katsina, wayanda ake ga yanzu su ne suke kan gaba wajen a are, especially ma are wayanda suke da kuzari, jama'a na yaba su, ya kamata a ce su ma sun fito su mai da martani nan, sai mu yadda cewa ba ba su kudin ba, saboda shi yana cewa ai hukumar IRS ita mai tara kudi ne, ya za a yi a ce ita ta ba su kudi bayan akwai kaso da gwamnatin tarayya take ba su wata-wata.
Wato wannan ma dai ya nuna kusan shi ya yi magana ne a matsayinsa na gwamnan jihar Oyo kawai, kuma na jam'iyyar PDP. Sannan in mun duba shi ma Godswill Akpabio ya yi tsohon gwamna ne na jihar Akwa Ibom. Jamilu Bala Muhammad, me za ka ce kan wannan martani da shi Shehi Makinde ya yi kan bayanan an Akpabio?
So da farko dai ma Nasiru, wannan ikirari na shugaban hukumar dattijai ko majalisar dattawa ta tarayyar Najeriya Godswill Akpabio, wato fasa kaman fasa kwai ne, za ka iya kiyasi ya fasa kwai, wani abu ne aka yi a rufe ba a sani ba, amma tunda shi yana da masaniya ya faɗa wa 'yan Najeriya ga abin da ake ciki. Kuma duba da cewa 'yan Najeriya suna ta kuka na cewa hauhawan kayan masarufi da matsin rayuwa ko kuma tsadar rayuwa, to sai ya zo ya ce gwamnatin tarayya ta ba wa gwamnoni waɗannan kuɗaɗe biliyoyi har 30. To ai ba abin za mu ce masu, sai dai mu gode mata da ya faɗa. Kuma a matsayinsa ba zai yi ƙarya ba, irin wannan batu mai babba ya faɗa cewa an ba da kuɗin nan ba alhali ba a fayar ba, kamar yadda shi gwamnan Oyo Makinde Shehi Makinde ya fito yake nema ya ƙaryata. To mu a Najeriya ba wawaye ba ne, sun sani cewa gwamnatin tarayya dama lokaci-lokaci takan ba wa jihohin ko kuwa gwamnonin jihohi wani tallafi idan wata matsala ta taso, so ba sabon abu ba ne. Me ya sa masu Shehi Makinde da zai zo ya ƙaryata? Shin sabon abu ne a ce gwamnatin tarayya ta ba da wani abu? Dama wasu lokuta ta faɗa kowa ya sani, duk duniya ta sani, wani lokaci kuma ba dole ba ne, isu take sai wanda suke cikin gwamnati ne za su san an yi haka. To lalle kam 'yan Najeriya suna nan, suna sun zuba ido, sun zuba gwamnoninsu ido su gani cewa shin gwamnonin za su fito da waɗannan kuɗaɗe da aka ce an ba su domin su rage wa 'yan ƙasa ko 'yan jihar su raɗaɗin halin kakanin kayi da ake ciki. Wannan kawai shi ne.
Yawa Jamilu, bari mu koma kan darasinmu na biyu don kada mun ji wannan, mu ɗan yi amfani da lokacin gaba ɗaya mu tattauna sosai kan wannan Hayatu. An rufe wannan dandali na Binance wanda ya haɗu da irin dandali irin da su crypto ɗin nan da gwamnatin Najeriya ke zargi cewa suke tada farashin dala, kuma gwamnati na gani wannan wani mataki ne mai muhimmanci, duk da su ma 'yan canji sun yi kira cewa a rufe waɗannan sassa ɗin. Yaya ka ga wannan matakin, ya tasirinsa yake?
Ali, gaskiya wannan yadda matakin da suka ɗauka daidai ne, saboda shi harkar wannan crypto ma gaba ɗaya ba shi da fa'ida a gare ni, saboda an kalura ya ƙara mai da mutane sakaltattu, yawancin matasa wannan harka, yawanci yanzu duk sun mai da shi shine harkar neman kuɗi, bayu suna samun kuɗi ne kaman za mu ce kuɗin banza, tunda ba kai wuya ba sha wuya ba, kawai kuɗi na shigo ma. To amma kuma a wani shafi da na gani wani mai hasashe yake bada labari a daren da aka ce a gwamnatin tarayya ta rufe crypto ya ce lokacin dala ta kai naira 190,900 tana kokarin ta shiga 2,000 amma a daren sai na gane cewa dala ta fadi ta koma naira 1,300 to amma ban tabbatar ba saboda a lokacin ka san nan zonfo wajen yan canji su ma hukumar ERCC ta zo ta mamaye su kwana biyu ba su fita ba ban san ko ya sun fito ba to kaga ba za ka iya cewa tunda babu ada hadarta cikin kasuwa ba za ka iya tabbatar da gaskiyan zance ba amma ni ina goyen bayan rufe wannan crypto da aka yi saboda ba shi da wani fa'ida nake gani kuma amma ni a wannan abin da nake gani wannan tashi wandala wallahi Nasiru ana magana a fadi gaskiya inda gwamnati da gaskiya take ai manyan ma'aikata ma'aikatan gwamnati yawanci manya ma dai wanda suke da hannu a cikin gwamnati su da suke da dala suke bayarwa a siyo ta da sauki a cikin CBN su zo su sai da ita ma ƴan kasuwa su ma misali ba yanzu kare ka sai abu ne kai ma ka kasa ka sayar amma za a ce wai su za ana sayar wa ƴan sai da abin yake faruwa kuma halin misali yanzu da nake ga maka sai ce yanzu dalan ma babu ita babu dai dalan ma yanzu a kasa kowa ya jama'a kai
da babu ita ma babu ita ma bari wani rufewar wannan dandalin
wato babu ma dalar bari rufe dandalin a ga yanayin tasirin sa a zahiri
kenan kwarai kwa ai to dubu dala ai tun sun riga sun yi latti ai dala bayan ma su diban dala sun diba sun boye ai babu ita a kasuwa dama mutane kare mutane ke fitowa da ita tunda an sa wanda ake ba su su sayar su ma su sayar su sayar an tare su to masu kawo ai ba su kawo ba
Jamilu Bala Muhammad duba mana irin wannan batu na dala kullun shaki danganta da tashin farashin kayan masarufi a Najeriya in kuma kayan sun tashi ba sa ƙara sauƙa ko da an ce dalar ta dan sauko
to ni na gani wannan rufe wannan kafa ta Binance da gwamnati ta yi wai dan dala ta sauka ko ko suna zargin su da wasu abubuwa ina ga wannan ba shi bane kwararru akan sanin tattalin arziki da kuma sanin yanda za a farfado da kudin kasa sun yi bayanai da yawa kuma suna ta bayanai in ka kula wannan bai kawo karewar dala ba ba kuma shi ne zai kawo ba kuma ba shi ne zai rage ko ko zai bawa kudin Najeriya wani tasiri ko wani muhimmanci ba illa kawai idan da gaske gwamnatin tarayya take shine ta bibiyi abinda kwararru masana na tattalin arziki suka faɗa cewa idan ana so dala ta sauka kudin Najeriya ya hau ga kafofin da za a yi ɗaya daga ciki bana mantawa shine kai kayan masarufi kayan Najeriya kasashen waje a ringa sayarwa ana karbo dala wannan ɗaya ne daga ciki akwai kayayyaki na noma ko amfanin noma da wa'ansu ma'adanai da wa'ansu abubuwa da idan da Najeriya ko 'yan Najeriya an ba su dama da gwamnatin tarayya ta ba da dama ana kai irin wannan kasashe ana sai da su a farashin kasashen waje musamman dalar to lalle kam dala da ta cika da kowa ya samu dala
yawa Hayatu bari mu je darasin mu na karshe don kurewar lokaci kan wannan rahoto da hukumar zabe ta fitar mai shafi 52 da take cewa matsaloli ne na tutsun na'ura suka sa wannan dandali nasu na IRF bai tattara sakamakon shugaban kasa ya nuna a zahiri ba duk da na'urorin tantancewa wato by model din nan da aka yi amfani da su sun yi aiki don take na gajin iyar labor ta yi watsi da wannan da ce wannan tamkar magani ne bayan mutuwa me za ka ci kan wannan
to amma da Nasiru wannan duk zance zan shirme ne ma gaba daya ai shi shugaban hukumar zabe Mahmud ya riga ya yi bayani tun wata 4 kafin zabe lokacin da ya nemi kuɗi na aikin zabe ya je majalisar dattawa an tambaye shi nawa kake bukata ya faɗa me za ka yi da kuɗi ya faɗa ya ce sun shirya ga abin da za su yi ga abin da za su yi kuma haka ba shi duka abin da yake nema an ba shi katina ba lokacin nan ba mu talaka Najeriya kudi ma hannun mu babu ana cashless policy amma an ba su abin da za a ba su ba wa Allah ne yace ya shirya ya shirya a ƙarshe haka za ka yi zabe in ka lura wajen tattara sakamakon za ka yi zama na wakilin jami'ar adawa ta PDP ma fita ya fita a cikin wajen tattara sakamakon zabe saboda ai
dino
malai to an ka lura ai daga lokacin ma kowa ɗan Najeriya duk ai muna da hankali kuma abin da muka zaba su ai ne kuma abin da suka yi daban amma ni bazan ce ba zabin ɗan Najeriya bane aka faɗa amma dai abin da aka yi kamar yadda ya fadi ba sunsa su kuma jami'un adawa suka ce su yanzu da ya fitar cewa su ke ai an ya ringizo ne hankara jam'iyya mai ci yanzu kuri'u su kuma an dakile musu kuri'arsu
wato mahayatu dama shi kamar jam'iyyar labor din ta ce ai abun bai shafi sakamakon majalisar wakilai da dattawa da aka yi a rana ɗaya ba abun kawai ya shafi zaɓen iya na shugaban ƙasa ne kawai shine ba a ga sakamako a wannan na'ura ta IREC ba
eh to dama ai kuma an ka lura duk ƴan Najeriya ai kowa ma gaba ɗaya ma hankalinsa duk yana kan wannan na shugaban ƙasa ne ai kan lura zaɓen ai da farko da aka yi duk mutane ai zaɓen ba wanda duk kowa ya sa hankalinsa a kai irin zaɓen shugaban ƙasa to amma su da suka zo suka yi haka kowa zai ɗauka cewa akwai abin da suka shirya
Jamilu Bala Muhammad duba mana wannan abin da hukumar zabe ta yi a daidai wannan lokaci bayan ma kotun koli dama ta yanke hukunci wannan maganar ta mutu akwai wani tasiri da zai yi ne kan lamuran zabe koya
to wannan rahoto mai shafi 50 da hukumar zabe ta fitar a yanzu a wannan lokacin a bayan an gama zabe an gama shari'a saboda haka dama dai ita hukumar zabe ma bata ma ta kare taso da wannan maganar ba dan fama ciwo ne kaman an taba wani ne ya gama kukansa ya shafe yayi mai an zauna lafiya sai kuma nan gaba sai kuma a kara tabo shi to dama ba su tabo shi ba amma dai tunda hukuma ce wacce dole ne dama duk lokacin da aka irin wannan takan bada cikakken bayanai a rubuce na abin da ya gudana na zaben da ya shige
ina ga ya waɗannan dama su ne darussan namu kuma lokaci ya riga ya harare mu sai wani karan in mun samu dama za mu sake dawa wannan zauren a madadin sashen Hausa na muryar Amurka a cikin wannan shiri na dandalin ƴan jarida ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar ke cewa wassalamu alaikum
a gaida Nasiru kafin mu karkare shirin ga labaran duniya ta kaice
to a takaice ji asabar kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ce ta dage ta hukumar da aka gaba wa Niger a daidai lokacin da take neman wani sabon salo na dakile ficewar wasu kasashe uku da ke karkashin mulkin soja daga ficewa daga kungiyar ta siyasa ta tattalin arziki matakin da ke barazana ga haɗin kan yankin ji asabar majalisar yaƙi ta Isra'ila ta amince don aika masu shiga tsakani zuwa Qatar don ci gaba da tattaunawa kan shirin tsagaita wuta da kuma dawo da wasu mutane kusan 130 da aka yi garkuwa da su a Gaza in ji jami'ai da kafafen yaɗa labarai na cikin gida yau Lahadi rundunar sojin Ukraine ta ce Rasha ta yi asarar dakaru 409,820 a Ukraine a yaƙin da ta kwashe shekaru biyu tana yi kan Ukraine babban hafsoshin sojan ƙasar Ukraine ne ya wallafa asarar da Rasha ta yi a wani rahoto a shafinsa na Facebook. Manoman ƙasar Poland sun toshe babbar hanyar shiga Jamus a wata sabuwar zanga-zanga adawa da ƙa'idojin ƙungiyar EU da haraji a yau Lahadi. Manoma a faɗin Turai sun kwashe makonni suna zanga-zangan nuna rashin amincewarsu da abin da suka ce ƙa'idojin muhalli waɗanda suka wuce kima.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu kan a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai sai kuma Fiona Wamai da ta bada umarni da kuma injiniyan mu ne yanzu Kelvin Paula daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Babalike cewa sai mu haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare assalamu alaikum.